Ashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraro abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hanzi a yau ranar Juma'a 22 ga watan Afrilun shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa wasu 'yan Najeriya sun fara kokawa kan sabon tsarin siyan tikitin jirgin sama na fita kasashen waje da kuɗin dala da ya fara aiki. Rundunar 'yan sandan jihar Enugu da ke Najeriya ta ce ta kama wata mata mai safarar yara yayin da take kokarin sayar da wani yaro da ake zargin ta sato daga jihar Kaduna. Kamar kowace ranar Juma'a, za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Bayan nan kuma muna tafa da shirin darussan Ramadan a kaina. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada izini ga ƙarin taimakon soja na dala miliyan 800 ga Ukraine a jiya Alhamis. Yana mai bayyana cewa ya zama dole a taimakawa sojojin Ukraine wajen fatattakan mayakan Rasha a mummunan faɗan da ke faruwa a yankin gabashin Ukraine. Wannan ƙunshin tallafin ya haɗa da manyan makamai masu linzami da bindigogi da dama da harsashe 144, inji Biden a wani gajeren jawabi da ya fadar White House. Ya ce wannan ƙunshin tallafin an samar da shi ne musamman don taimakawa sojojin Ukraine a fafatawa da suka yi a yankin Donbas. Biden ya ce sabon tallafin a saman wani ƙunshin dala miliyan 800 da aka samar a makon da ya gabata kusan ya kawo ƙarshen izinin majalisar wakilan taimakon sojojin Amurka ga Ukraine. Biden ya ce Amurka da ƙawayenta na yamma sun ci gaba da kasancewa ɗaya kan ƙudurinsu na taimakawa Ukraine wajen yaƙi da mamayar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi na tsawon makonni 8. A yau Juma'a, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da shawarar yin amfani da maganin cutar coronavirus na kamfanin Pfizer Paxlovid ga marasa lafiya da ke da nau'in cutar da har yanzu ke cikin haɗarin kwanciya a asibiti. Koyaya, hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa ta damu matuƙa cewa rashin daidaiton samun rigakafin COVID-19 zai sake barin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da matsakaicin kuɗi shiga su koma ƙarshen layi. Kamfanin haɗa magunguna na Pfizer na Amurka ya samar da zaɓin magunguna biyu domin amfani da su ga waɗanda ba za su yi allurar rigakafi ba ko tsofaffi da waɗanda ba su da garkuwar jiki mai kyau, a cewar ƙwararrun hukumar WHO a cikin wata mujallar likitanci ta BMJ. Ga marasa lafiyar, hukumar WHO ta kuma ba da shawarar amfani da maganin cutar da ake kira Remdesivir, wanda kamfanin Gilead na Amurka ya yi, wanda a baya ta ba da shawarar kada a yi amfani da shi. Kamfanin samar da wutar lantarki na Abuja AEDC ya katse wutar lantarki a wasu ofisoshin gwamnatin jihar Neja, ciki har da ofishin sakataren gwamnatin jiha. Katse wutar lantarkin da ya shafi ofishin samar da ruwan sha a jihar, al'amarin da ya sa yanzu haka ake fama da ƙarancin ruwan sha a ƙwarar birnin Minna a fadin gwamnatin jihar. Sai dai jami'in hulɗar jama'a na kamfanin wutar Muhammad Adamu Feli ya ce umarni ne suka bi.
Kuma ba wai an yi shi bane don ana so a yi bane. Akwai basuka ne da suka taru, waɗannan sabon management ne suka zo suka ce a bi bashin nan.
State government ɗin kaman bashin yana da yawa abinda kuke bin su?
Bashin na da yawa. 1.9 billion.
Na da ma kun tunta kayan ku dauki wannan mataki.
Abu ne wanda kira ta tauna har ba wai ana yin shi ne akai haka ba.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kokarin tattaunawa da kamfanin domin shawo kan wannan matsalar. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce duk da yake su ma sun saya wa kamfanin na AEDC kayan aiki har na sama da naira miliyan 300,000, amma bai hana su yi zaman sulhu da kamfanin.
Abinda ke faruwa shine mun zauna da su mu ƙara tabbatar musu cewa abinda suke bukata na miliyan 100 da wani abu a wata, mun fara ba su wani kuɗi kusan miliyan 40, amma suna ganin wannan bai gamshe su ba, shi yasa suka je suka ci gaba da wannan tsinke gidan wuta a wayannan wuraren. To amma duk haka nan bai sanyin guya ba, mun sake kiransu domin mu zauna. Jiya ma mun zauna tare da su domin su yi la'akari da abin da ke gudana.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, zamu fara kawo muku rahoton mu na farko. Yayin da tasirin fara sayan tikitin jirgin saman fita waje da kudin dala da aka sanar cewa wasu kamfanonin jiragen sama za su yi, ya fara aiki a ranar 19 ga watan Afrilun nan da muke ciki. Yan Najeriya ciki har da dalibai da ke karatu a kasashen waje, yan kasuwar canji da wasu yan kasuwa masu fita waje sarin kaya sun fara kokawa akan tasirin hakan ga harkokinsu na yau da kullum. Daga Abuja, wakilin Mahallima Abdurrahman ta aika mana da wannan rahoto.
A ranar 19 ga watan Afrilu ne wasu daga cikin kamfanonin jiragen saman kasashen waje da ke jigilan fasinjoji zuwa Najeriya karkashin yarjejeniyar kungiyar APG Interline suka fara aiwatar da tsarin da suka sanar na siyar da tikitin jirgin saman su kan kudin dala a daidai lokacin da ake fama da matsalar karancin kudaden wajen a Najeriya. Wannan matakin da kamfanonin jiragen saman suka dauka da ya biyo bayan matsalolin da suke fuskanta wajen maido da kudaden tikitin da aka siyar a kasar zuwa galalitar su wadanda suka kali a Najeriya da wasu kasashe. Aisha Muhammad Salisu yar kasuwa ce da ke yawan tafiye-tafiye zuwa kasashen waje sarin kaya.
Gaskiya wannan al'amarin zai taba ni kuma kaya na za su ƙara tsada sosai gami ga cewa idan zan biya tikiti da dala zaki ga kuɗin ya ƙaru saboda a dala yana da tsada kamar in ana sayar da shi a banki naira 400 ta bayan fayyace a yanzu haka ana samun dala akan 583. To kin gani kuwa ba lallai bane ki iya siyan shi tikitin maka baki ɗaya saboda tsadan shi. A hakan ma yanzu kaya sun yi tsada. Balle a ce zaka koma siyan tikiti da dala. Gaskiya zai taba ni sosai kuma zai taba kasuwanci na.
Ga abin da bangaren dalibai masu karatu a kasashen waje ke cewa akan wannan matakin.
Sunana Ruqayyah Sadauki, yar jarida kuma yar makaranta a nan kasar Turkiya. Eh to gaskiya wannan abu zai shafe mu sosai kuma za mu samu matsala shali ga mu waɗanda ba a Najeriya muke karatu ba. Idan muka yi duba ga yanda yanzu dala din ma tai wahala da kuɗin ka ma kana neman dalan ma ba za ka samu ba. Kuma idan muka duba ko shi PTA din da muke karba kwatali din nawa ake ba mu baya wuce dala 4000 wanda wani lokaci ko kudin makaranta din ma kila ba ta iya isa ta biya mana kuma banda wannan ko gida haka in za a aika mana da kudi wani lokaci ba dalan ake aiko mana da shi ba saboda muna da limit din da muke iya cire kudi a nan kasan waje. To kin ga matsala ne babba. So kuma akwai da yawan dalibai ma da zaki ga cewa yes ba mu ma da dala account sai dai na currency din kasar su wato Najeriya.
Sai kuma ƴan kasuwan canjin bayan fage.
Ni sunana Umar Muhammad kuma dan kasuwar hada-hadar kudaden kasashen waje wanda aka fi sani da black market ko bidudi change a nan Abuja. To gaskiya tabbas sha'anin dala ya ta'azzara kuma yana ƙara ta'azzara domin hanyoyin samun dala a Najeriya da muke dan mu'amala zaka ga bai wuce ta ko hanyar gwamnati ta CBN inda aka fi samu da sauki ko kuma ta black market. Sai dai akwai wasu mutane kayyadaddu da sai ka cika wasu sharuɗa bankin ka za su iya neman maka sannan ka samu approval sai a baka wanda yana dan daukan lokaci kuma yana da dan wahala wanda da yawan masu bukatuwar dalar tun daga kan yan kasuwa wadanda suke siyo kayayyaki raw materials da suke wani production a cikin gida zuwa kuma masu bukatuwa dan karatu ko neman lafiya da wannan jiran da wahalar sun gwammace ma su zo black market din su siya gaskiya su jura tsadar duk da bambancin da yake tsakani yana da yawa ya haura naira 100 da wani abu. So gaskiya idan har aka samu wannan kuma zai zama wani ci gaba mara
Alƙalman ƙididdiga sun yi nuni da cewa kudaden bashin sayan tikitin dillalan ƙasar waje a Najeriya sun kai dala miliyan 283 kwatankwacin naira biliyan 116 da miliyan 870 a kwanan nan. Lima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf, yanzu kuma ga Sarfil Hashim Gumal ɗauke da sauran labaran duniya.
Jami'an leken asirin Iran sun kama wasu mutane uku na wata kungiya da ke da alaka da hukumar Mossad ta Isra'ila tare da tuhumar su da hannu wajen fitar da wasu bayanan sirri kamar yadda gidan talabijin din kasar ya ruwaito a jiya Alhamis. Rahoton ya ce an kama wasu ne a lardin Sistan da ke kudu maso gabashin birnin Baluchistan amma bai bayyana su ba ko kuma yadda suka samu bayanan sirrin. Iran da Isra'ila sun dade suna zargin juna da yin leken asiri. Da kuma yakin caca baka tsawon shekaru, Isra'ila na kallon Iran a matsayin babbar barazanarta, ta shayin barazanar daukar matakin soja kan Iran don hana ta mallakar makaman nukiliya. Iran dai ta musanta cewa tana neman irin waɗannan makaman kuma ta sha alwashin mayar da martani mai zafi kan duk wani hari da aka kai mata. A cikin watan Janairu, Isra'ila ta ce ta karye wata kungiyar leken asiri ta Iran da ta dauki matan Isra'ila ta shafukan sada zumunta don daukar mata hoto masu muhimmanci. Suna tattara bayanan sirri da kuma karfafawa ayyansu su shiga shirin leken asiri ga sojojin Isra'ila. A cikin watan Yuli, Iran ta ce ta kama wasu ƴan kungiyar da ke da alaka da Mossad bayan sun kutsa kai cikin Iran akan iyakarta da ke yammacin kasar. Wani bam ya fashe a wani masallacin mabiya masu habar Shi'a a arewacin Afghanistan a jiya Alhamis, inda ya kashe mutane akalla 17 tare da jikkata wasu 52. Mummunan harin bam da aka kai Mazar-i-Sharif, babban birnin lardin Balkh da ke arewacin kasar, ya faru ne a lokacin sallar la'asar, in ji hukumomin Taliban na yankin. Gusudin Anwari, shugaban asibitin lardin Abu Alisi na Al-Baki, ya shaida wa muryar Amurka cewa kalla 6 daga cikin waɗanda suka samu raunuka suna cikin matsanancin yanayi. Shaidun gani da ido sun ce adadin waɗanda suka mutu ya fi haka. Kungiyar ta'addanci ta Daesh, reshen Afghanistan da aka fi sani da Islamic State ko IS Khorasan, ta ɗauki alhakin kai harin, a cewar shafin yanar gizo na site wanda ke bibiyar propaganda ƴan ta'adda. Hukumomin lardin Kunduz da ke kusa da birnin sun kuma bayar da rahoton fashewar wani bam a babban birnin lardin, amma ba su bayar da cikakken bayani ba. Kafafen yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito jami'an Taliban na cewa wata mota da ke jigilan ma'aikatan jirgi ne aka kai wa harin bam, inda suka kashe 4 daga cikinsu tare da jikkata wasu 18.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Enugu ta ce ta kama wata mata mai safarar yara yayin da take kokarin sayar da wani yaro da ake zargin ta sato daga jihar Kaduna a garin Enugu da ke kudu maso gabashin kasar. Wakilin Alfonso Okoro Igwe na dauke da karin bayani.
Yan sanda a jihar Enugu sun ce sun cafke wata mata bisa zargin sace wani yaro mai shekaru 7 daga Zaria da ke jihar Kaduna da aniyar sayar da shi a jihar Enugu. Kamar yadda kakakin rundunar yan sanda a jihar Enugu Mr. Daniel Ekeya ya shaida.
The command on the 9th of April 2022 arrested a female suspect, one Juliet Donatus, age 35.
Yace a ranar 9 ga watan Afrilun wannan shekarar 2022, rundunar 'yan sandan jihar Enugu ta kama wata matar da ake zargi mai suna Juliet Donatus, mai shekaru 35, yar asalin jihar Imo amma mazauniyar Zariyan jihar Kaduna. An kama ta ne bayan wani bayanin sirri da aka samu da ke zargin cewa an same ta da wani yaro, kuma ta kasa ba da bayani mai gamsarwa akan zargin. An tura batun ga sashen bincike na rundunar 'yan sandan jihar, inda ake gudanar da bincike a kansa. Kuma a halin yanzu bincike ya nuna cewa ta sace yaron ne daga Zaria ta kawo shi Enugu. An kama ta ne yayin da take kokarin sayar da yaron, kuma yanzu hakan rundunar 'yan sandan jihar tana kokarin ganin an kaurar da batun zuwa rundunar 'yan sandan jihar Kaduna. Yanzu an samu iyayen yaron kuma sun zo don su bayyana yaron. Daga bisani na gana da iyayen wannan yaron ta wayar tarho, kuma ga yadda muka yi.
Ibrahim Jibrin Fallado, gidan Kudatu.
Baban yaron kenan ko?
Baban yaron da aka sace ba.
To ya sunan dan naka?
Sa'idu Ibrahim.
Tun yaushe ne ka fara neman dan naka?
Tun ranar da aka neme shi ba a gan shi ba. Ba a san cewa bai kwana a gida ba, washe gari. Yayi na cika ba zama gari, tun da ni ba na a gida ina zamfara mana aiki. Abin ya faru.
Akalla kwana nawa yanzu aka fara neman yaro?
Akalla kwana kusan 15 kenan.
Ya ka ji da wannan lamarin da yanzu daga samu danka?
Gaskiya alhamdulillah, na gode wa su malam da suka tira mu duk abubuwan da muka yi. Ina masa fatan alkhairi, Allah ya fara masa ci gaba na taimakon jama'a da kuma haɗin da suka tira mu a addu'a. Ɗan uwa masu yi sun muna godiya, da wanda ma ba mu sunan ba gaba ɗaya sun taimaka, gaskiya kuma mun gode.
To ka samu yaronka cikin ƙoshin lafiya?
Gaskiya alhamdulillah, mun samu shi cikin ƙoshin lafiya.
Ya sunan naki?
Wasila Sa'id.
To ya kika ji da wannan?
Ban ji daɗin barkewar shi ba gaskiya.
Amma yanzu da kika tarar da shi ya kika ji?
na yi farin ciki ina godiya ga ƴan uwana gabaki daya.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Nigeria.
A gaida Alfonso Sokorigwe, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron matasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar. Madalla da fata an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda, Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A yayin da al'ummar musulmi a fadin duniya suka dukufa da azumin watan Ramadana, yankunan Afirka musamman ma na Sahel suna fama da matsanancin zafi wanda yake tilastawa al'ummar waɗannan yankuna neman wasu dabaru da zai taimaka musu domin kasancewa cikin koshin lafiya. Wannan shine akalar shirin yanayi da muhalli a yau. A wata hira da abokin aiki a birnin Kwanni, Haruna Mamman Bako ya yi da shugaban ma'aikatan binciken yanayi ta birnin Kwanni, Alhaji Mamman Lawali, ya ce da masa irin yanayin zafin da al'ummar wannan yanki na Kwanni suke fuskanta.
Kamar da kuke gani mun samu iska da ya zo muna daga kudu, kamar da kuke zahi yanzu dai kwanan ga muna cikin wani yanayi na zahi. Dokko yanzu kamar gunduma birnin Kwanni muna cikin wani wuri na kamar wanda ake cewa turanci fit, dokko yanayi na damana da na rani ko yanzu shine annan kamar zuwa cikin gunduma Kwanni sun gamu da juna kwa, dokko shine wake ka wannan zahi kuma iska na kudu da na arewa sune suke dan gamuwa annan nan ga gama gunduma birnin Kwanni, dokko shine yake sa wannan zahin a muke jin shi kwarai. fiske in kaga yanzu kwanan gadi duka nan birnin kwanni cikin Niger mu ne muke da zahi wanda yake a matsayin niku to wannan zahin taka zai ci gaba kamar yanzu da muke wannan rana har zuwa dai zuwa juma'a samji zai dan ragewa kadan yanzu zai zama kamar zuwa 42 41 39 amma daga nan zuwa lahadi zahin zai dawo kuma ya kai wajen zuka 44 zuwa 45 kuma yanayi yanzu kamar na damana ne yake fara shigowa a wajen don kenan zai ci gaba har zuwa karshen wannan wata amma zawar damana dai fara ta taka sai zuwa wata mai ta insha Allah
Dr. Umar Khairau kwararre ne kuma malami kana babban jami'i a ma'aikatar tsaftace muhalli na jihar Kaduna a Najeriya yayi bayani a game da alƙaluman yanayin zafi a wasu jihohi na yankin arewacin Najeriya musamman ma a wannan lokaci na azumi da musulmi suke wuni babu ci ko sha
idan muka lura da alƙaluman yanayi yadda suka nuna a Najeriya kadai kaman garin Maiduguri da jihar Yobe alƙalami ya nuna ana samun centigrade 41 jihar Sokoto 39 yanayin zafi a Kano Katsina Bauchi Adamawa 38 sai kadan daga cikin jihohin wanda yake nan ƙasa-ƙasa kaman Kaduna da Abuja suna da alƙaluman ana samun centigrade 33 a kowannen su amma yanayin yana iya sauyawa kasancewan wasu dalilai kamar yadda aka dan samu ruwa a wasu wurare kamar nan Kaduna mun samu ruwa zafin ya dan sauka amma kuma a Lahadi sai gashi zafin kuma ya sake dawowa ga yana mutane kowa na neman inda zai faki gindin bishiya ne ko wata ɗan rumfa kuma wasu na shafa ruwa akan to ina ga kuma in ka tafi kaman jihohi na Katsina Maiduguri Kano Yobe Adamawa ga waɗannan wurare Allah kadai san halin da masu azumi suke ciki in kuma zaka matsa kadan kaman kasashen Niger haka zafin yanayin aunin ya nuna har akan samu yanayin zafi ya kai 41 har zuwa 58 a lura cewa kusan rabin tafasashen ruwa ke ko sama da rabin tafasashen ruwa
wani bangaren kuma Shugaban likitocin gundumar kwanni Dr. Ije Abdu ya yi duba akan matakan da mai azumi ya kamata ya dauka domin kasancewa cikin koshin lafiya tare da ba da shawarwari akan yadda za a sha ruwa a lokacin bude baki.
Shi zahi ko ba da zancen azumi ba abu ne wanda ake gudu wanda ya zama ta azumi ga misali in ka bar wani abu ga sha rana in kawai waje shi ka taba shi za ka ji yana zafi yana kuna hannunka to haka dan adam ya shiga cikin zafin rana haka shi ma zai zama to da zahi to sai zama to shi Allah ya yi shi da zuwa zuwan nan da yake yi shi ke sa jikin shi sai ya sani in kai zuwa in babu azumi sai ka sha ruwa wannan ruwan da ya fita a jikinka ta zuwa sai ka maida shi amma lokacin azumi bai yi ba kai zuwa ka bada ruwa amma kun baka ya maida su saboda haka shi ne azumi ya kiyaye da shiga cikin rana da tsananin kinna bai dace gare shi ba saboda ya samu ya kai azumin shi lami lafiya shi zafin rana kuna yake yi kenan ko ba da azumi ba in ka shiga cikin rana tana buga ka kana iya ka samu abin da aka ce ma kudu shalar kana iya ma ya kakai inda za ka rasa inda kake ko kuma ya zamanto wata taka ta kone yana shiga cikin zafin rana mai kai kenan abu ne wanda ya kamata a zan kiyayewa da shi balle ga mai azumi shi mai azumi ya kiyaye da aiki mai karfi tunda bai iya ci abinci bai iya sa ruwa yana ya ce dai ayyuka kankana yana inuwa ta nemi shi nemi inuwa ya shiga ya samu jikin shi kal ya wahala kwarai kal ya bada ruwa kwarai cikin zufa ruwa ake baddawa an kuma lokacin shan ruwa ya zo fuskin mashi yawa shirwa ce ga mutane sai a sha ruwa da yawa har ya kai inda zai kashe ma mutum jiki to wannan shine za a zanka da shi da an kiran sallah ka samu ruwa ka dan ka sha ka zabura ka tahi ka sallah ka komo an ka komo ka zaka kuma ka kara shan ruwan nan kuma ka samu abin da kace ba a san mutum ya ci abinci mai nauyi can zuwa awa 2 3 sai ka samu abinci mai nauyi ka ci ga jikinka to an ka haka nan kai kuna karewa lafiya da azumi
Mai sauraro wannan shine abin da ya sauka a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. Ta fatar za a kiyaye duk da cewa azumi ya dau gangara. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya bamu tsawon rai domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
a gaida Aisha. Yanzu kuma sai darasar Ramadan a kaina.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Awwal Salisu Takai, kuma daga cikin darusana na wannan wata mai alfarma na watan Ramadan na samu darusa da dama. Daga ciki na samu kusanci da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, saboda a duk lokacin da bawa yake azumi, to koda ya keɓance kanshi shi kadai ba zai ci ba, ba zai sha ba. Wannan ya karantar da ni cewa ashe ko ba azumi ba, Allah yana kallo na duk abin da nake yi, ba wani abu da zan yi na saɓin shi, ba ma azumi kadai ba, duk wani abu da Allah ya hana, to kenan ba zan yi ba, koda ba lokacin azumi ba, ya nuna Allah yana kallo na. Bayan wannan na sake samun darussa musamman ta wajen taimako da naga al'umma suna yi. Zaka dinga ganin mutane wasu da mota, wasu kuma su zo har gida, abinda Allah ya sauwake musu suna ba wa bayin Allah waɗanda ba su da shi. Sai wannan ya karantar da ni, nace to ni ma me zai hana, koda bani da abinda zan siya shinkafa ko gero in bayar, koda ruwa ne nake da shi mai sanyi, idan an sha ruwa in dauka in ba ma wanda yake azumi. Bayan wannan koda dabino ne, tsagin dabino in dauka in ba ma wanda ya azumi, shi ma Allah zai bani lada a kai, saboda tsagin dabino ma zai iya kubutar da kai daga azabar wuta. Allah ya kubutar da mu. Daga cikin kuma darussa da na koya a wannan wata mai alfarma, na sa karatun Alkur'ani a gaba, in Allah ya yarda kullun garin Allah ya waye na kan karanta wasu ayoyi da suka sawwaka a gare ni, wanda su ma darussa ne kyawawa. Daga cikin darussan da na koya har ila yau a wannan wata na Ramadan mai albarka, akwai yadda naga iyali suna aiki a gida, wanda shi ma dole abin a yaba musu ne, wanda in ba a Ramadan din ba za ka samu ba sa wannan aiki. Wassalamu alaikum.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya bada izini ga ƙarin taimakon soja na dala miliyan 800 ga Ukraine a jiya Alhamis. Yana mai bayyana cewa ya zama dole a taimakawa sojojin Ukraine wajen fatattakan mayakan Rasha a mummunan faɗan da ke faruwa a yankin gabashin Ukraine. Wannan ƙunshin tallafin ya haɗa da manyan makamai masu linzami da bindigogi da dama da harsashe 144, inji Biden a wani gajeren jawabi da ya afa da White House. A yau Juma'a, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da shawarar yin amfani da maganin cutar coronavirus na kamfanin Pfizer Paxlovid ga marasa lafiya da ke da nau'in cutar da har yanzu ke cikin haɗarin kwanciya a asibiti. Koyaya, hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa ta damu matuƙa cewa rashin daidaiton samun rigakafin COVID-19 zai sake barin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da matsakaicin kuɗin shiga su koma ƙarshen layi. Kamfanin samar da wutar lantarki na Abuja AEDC ya katse wutar lantarki a wasu ofisoshin gwamnatin jihar Neja, ciki har da ofishin sakataren gwamnatin jiha. Katse wutar lantarkin da ya shafi ofishin samar da ruwan sha a jihar, lamarin da ya sa yanzu haka ake fama da ƙarancin ruwan sha a ƙwarya birnin Mina a fadin gwamnatin jihar. Jami'an leƙen asirin Iran sun kama wasu mutane uku na wata ƙungiya da ke da alaƙa da hukumar Mossad ta Isra'ila, tare da tuhumarsu da hannu wajen fitar da wasu bayanan sirri, kamar yadda gidan talabijin ɗin ƙasar ya rawaito a jiya Alhamis. Rahoton ya ce an kama wasu ne a lardin Sistan da ke kudu maso gabashin birnin Baluchistan, amma bai bayyana su ba ko kuma yadda suka samu bayanan sirrin.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Kamaru da Nijar, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin Duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abo da ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Carl Muhammad Hafiz Baballe, ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.